Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Domani da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Juma'a 8 ga watan Nuwamban 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai,
to shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka hada da bincike Biden da Clinton, a cewar wani babban jami'in mahaikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. Haka kuma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiya. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya gana da daraktar hukumar leken asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya da ke Shiya ta bakwai ta kaddamar da wata kotun soja a Maiduguri. To ko menene makasudin kafata?
Wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba, an tura su je su mana wani aiki sai suka bar wurin kuma bai kamata ba.
Shin a Najeriya ka taba ko kin taba buga waya baka kama wanda ka kira ba sai a cire maka kuɗi a layin naka na wayar salula? To hukumomin Najeriya sun ce za su dauki mataki kan yadda ake cire wa 'yan kasar kuɗaɗe ba gaira ba dalili.
Ka san wani abu ɗaya mai wahala a Najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talakawa ba a magana, ran da ka zo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici. To ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa.
To a cikin rahoton za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya suka nuna shakku kan yiwuwar daukan wani mataki akan kamfanonin. Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki inda likita za ta yi bayani akan matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take dauke da juna biyu wanda Hawwa Umar take gabatarwa. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan kun waye gari lafiya. Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku waɗanda suka hada da bincike Biden da kuma Clinton, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. 'Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Kent ya ba da shaidar cewa wasu makusanta shugaba Trump sun isar da sakon Trump a gare shi kan kalaman da yake so ya ji daga bakin Vladimir Zelensky. Binciken da 'yan Democrat ke yi na kokari ne da su gano ko da gaske ne Trump ya hana Ukraine wasu kudaden tallafin kayan soji na kusan dala miliyan 400 har sai Ukraine din ta binciki tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kan wata badakalar rashawa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana zargin Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiya, lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai harhare a cikin Syria. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da shugaban ƙasar Hungary wato Viktor Orban a Budapest a jiya Alhamis, Erdogan ya ce Amurka ba za ta iya fitar da waɗannan 'yan ta'adda daga yankin cikin tsawon awanni 120 ba. Haka kuma Rasha ba za ta iya fitar da su ba daga yankin a tsawon awanni 150. Shi dai Erdogan ya kulla yarjejeniyoyi guda biyu daban-daban a cikin watan Oktoba tare da shugaban Rasha Vladimir Putin da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, inda suka amince da mayakan YPG da mafiya akasarin su Kurdawa ne za su janye da akalla nisan kilomita 30 daga kan iyakar ta Turkiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al-Sudais ya gana da Daraktar Hukumar Kula da Leken Asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh, kuma sun tattauna akan batutuwa da dama waɗanda za su amfani ƙasashen su, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Saudiya suka rawaito. Kamfanin dillancin labaran Saudiya bai cikakken bayani game da ganawar ba, amma haduwar tasu na zuwa ne dan sama da shekara guda bayan kisan dan jaridan nan kuma mai sukan lamarin Saudiya, wato Jamal Khashoggi. An kashe Khashoggi, dan jaridar Washington Post kuma fitaccen mai sukan masarautar Saudiya a cikin ofishin jakadancin Saudiya dake Istanbul, aka kuma sassara shi gaba-gaba. Sannan ganawar har ila yau ta zo ne jim kaɗan bayan tuhumar wasu tsofaffin ma'aikatan kamfanin Twitter biyu a nan Amurka da wani mutum na uku daga Saudiya da laifin leken asiri akan masu amfani da shafin na Twitter suna sukar iyalan masarautar ta Saudiya. Amurka ta sanya takunkumi akan wani babban shugaban masu jihadi kuma da ke wa'azi a kasar Mali saboda kasancewarsa memba a kungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslim, wato JNIM a takaice, kungiyar da ke da alaka da Al-Qaida a yankin na Sahel a Afirka. Ahmadu Kofa ya jagoranci kungiyar masu fafutuka a Mali ta Machina Liberation Front, gabanin samar da haɗewar su da JNIM da wasu kungiyoyin Islama guda uku a watan Maris ɗin shekarar 2017. Ita dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana JNIM a matsayin kungiyar 'yan ta'adda a watan Satumba shekarar 2018.
Zahara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da ake yawan zargin sojojin Najeriya da aikata ba daidai ba, walau a fagen yaƙi ko kuma a kan al'umma, rundunar sojin ƙasar Shiya ta bakwai da ke Maiduguri a jihar Borno ta kaddamar da wata kotun soji a jiya Alhamis, inda za a gurfanar da wasu sojoji sama da 70 da ake zargin sun aikata laifuffuka daban-daban, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin mu Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri, wanda ya fara da kalaman shugaban rundunar sojin Najeriya ta bakwai Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim.
I, Brigadier General A.K. Ibrahim, in pursuance of the powers conferred on me as the Acting General Officer commanding 7th Division Nigerian Army under Section 131, Subsection 2, hereby inaugurate this 7th Division General Court Martial.
Commander Rundunar Sojan Najeriya Shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Brigadier General Abdul Khalifa Ibrahim kenan, lokacin da yake kaddamar da wata kotun soja na musamman a garin Maiduguri. Ya ce bisa doka da izini da yake da shi a hukumance, ya kaddamar da wannan kotun ne na musamman da zai gurfanar da wasu jami'an soja fiye da 70 da kuma ake zarga da aikata laifuffuka daban-daban. Commander Rundunar Sojan Brigadier General Khalifa ya yi ƙarin haske game da makasudin ka kafa wannan kotun kamar haka.
Makasudin na kafa wannan kotun shine mun ga cewa wasu sojojinmu sun yi abin da bai kamata su yi ba. An tura su su je su yi mana wani aiki sai suka bar wurin. Kuma bai kamata ba. Saboda haka shi yasa muka sa wannan kotun da yi bincike da duba. Daga ko suna da laifi ko ba su da laifi.
Kamar wannan kotu na soja tana da hurumin ba su dama su doko loya daga waje aka nan wanda zai kare su.
Suna da wannan dama, za a iya ba su wannan dama.
Kaftin Aminu Mailode shi ne matsayin alkalin wannan kotu da ake kira George Advocate a Turanci. Ya kuma min bayani game da matsayin wannan kotun kamar haka.
Ita kotun soja kotu ce wadda tana daidai da High Court ta state. Tana da president, tana da members, tana kuma da George Advocate wanda wato yake lauya masanin shari'a wanda shine kamar zai jagoranci lamanta kamar ni kenan a wannan kotu.
Kana jiya tsabi ke da wannan kotu na musamman. Ku nawa ne za ku zo na wannan kotu da kuke za ku gudanar da hukunci?
To akwai ni dai ni judge advocate sannan kuma akwai president wanda yake Brigadier General Wisdom Etu sannan kuma akwai sauran membobi na kotu waɗanda sun kai kamar 10-12.
Kamar aka gabatar da hukunci waɗanda suna da hurumin daukar kara idan ba su gamsu ba?
Kware kuwa ai kamar yadda na riga na faɗi shi aikin sojan gaba daya yana karkashin doka ne kuma duk waɗanda suke gudanar da wannan shari'ar su ma lauyoyi ne kamar sauran lauyoyi da suke a ƙasa a sauran kotuna.
Wani irin laifuka ne waɗannan mutane ake da kansu?
To sojojin da muka gabatar yau a gaban kotu masu yawa muna zargin su da laifuka da yawa daga ciki akwai laifuka irin na tsoro ko ragwanci da kin daukar umarni da kin biyayya da hutsu ga hukuma da kuma abubuwan da suka shafi hadda kisan kai da abubuwan da suka shafi laifuffuka waɗanda aka aikata a fagen daga. Wannan shi ne nuna muku cewa hukumar soja hukuma ce wadda ta aminta akan discipline, that is wato doka, bin doka da oda. Da haka duk wani rashin da'a da za a yi hukumar soja ba ta amincewa da shi.
Wannan kotun dai za su so ma zaman ta ne a barikin soja da ke mai malari. Karkashin jagorancin shugaban kotun ko kuma president of the court wato Brigadier General Wisdom Etu don sauraron waɗannan garan jami'an sojan da ke gaban kotun. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah baba ni sai Allah alaka sai magin soja ko gidan su soja dani ko amakin daga ko gidan su ko gunyadi.
Madalla gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda ministan sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani Dr. Isa Alifantami ya ba hukumar da ke kula da kamfanonin sadarwa na kasar wato NCC umarni da ta fito da wasu dabaru da za su rage irin kuɗin da ake cajin mutane na hawa yanar gizo saboda a kare muradin 'yan kasar. In Najeriya dai sun jima suna kokawa kan yadda kamfanonin suke kwashe musu kuɗi ba gaira ba dalili. Ga rahoton da wakilin Misali Shehu Ashaka ya aiko mana daga Abuja.
Yayin da 'yan Najeriya ke jiran fara aiki da matakin rage harajin hawa yanar gizo da gwamnatin Najeriya ta ɗauka, batun kiran waya ba a samu ba kuma a zare kuɗi ya sake tasowa. Ministan sadarwa na Najeriya Isa Alifantami ya ce tunda miliyoyin mutane na amfani da wayar salula a Najeriya, inda har wasu na da fiye da layuka ɗaya, ya zama muhimmi a tattalin arziki a rage cajin da ake yi wa jama'a na hawa yanar gizo.
Ƙaruwan da yake yi ya rage arka ɗan rage kuɗin, kamar kai ne mai mota ɗaya zaka dauki fasinja daga nan wurin zuwa Kano daga Abuja zuwa Kano, in shi ɗaya ne zaka iya cewa ya baka naira 10,000 kai shi, amma sai fasinja biyar suka shiga ya rage kuɗin ya sauko. To wanda shine tsare sai ce oke, to kowa ya kawo naira 2,200 kaga ka hada 10,000, to ba zai kuma ka dauki fasinja ɗaya 10,000 fasinja biyar ma kuma zuwa Kano kuma kowa 10,000 ba. To ana ɗan rage, ko bai zama 2,200 ba zaka ce oke to a kawo 4,400, sai zama mun karu. Wannan karuwan ya sa kuma mun amfana da jura. Wannan shi yake promoting abin da muke kira digital economy din, wato tattalin arzikin fasahar zamani. Yana karuwa ne a inda ake encouraging masu aiki da abu su yawaita. Ka san wani abu ɗaya mai wahala a Najeriya shine idan mutane suka saba yin rashin gaskiya ko su zalunci talaka ba a magana, ran da kazo kace baka yadda ba to kuma za a bude wata chapter ne ta rikici. To ita ce yanzu ake bude saboda shekarun duk da suke ba mai daga musu yatsa. Shekara nan aka nace ai blocking sim da ba su da registration an yi ne, har cin taron naira biliyan 300 da yankai an yi wani kamfani, amma har yanzu mun same su da adadin katunan da daga bayan da muka suka rufe, da ba a rufe ba kuma kafin da zo ni.
Me mai zanen gine-gine a Abuja Ahmed Sarkin Shanu ya nana ta cewa daukar wannan mataki zai sanya kamfanonin yin adalci a hudarsu da ƴan Najeriya.
Matsala na shine ba fada a baki ba. Lalle ya kamata su dubi wannan abu tunda duniya ta zama global village auye daya. Zaka ga kaman kudi ne dan kadan naira 10 naira 20 amma an tara kudi ne mai yawa. Zan so su bi hanyoyi da za su yi. Don ya taba faruwa da ni akwai ni aboki na a Saudi Arabia. Na buga masa sai irin hakan ya faru. Abu ne da in ya faru da kai babu police station da zaka kai amma su amfanin su shine su bi mana hakim. Zaka ce a yawanci masu kudi ne suke yin shi zaka ce kai talaka tai na ya shafe ka ai masu kudi ne kawai suke sai ma wanda yake da hali ne zai ke da dan uwansa a kasashen waje. Akwai na tashi kai ma zaka iya samun naka a wurin. Abu ne da ya kamata a duba. Bai zama mun zama ko kowa ya zo ya bi kan mu ya wuce ba. Mu ne mutanen da muka fi kowa yawa a Afirka. Kusan zaka samu mun fi kowa kiran kasashen duniya. Hanyar sadarwa mai karfi mai kyau shine wanda yake ci a duniya yanzu.
Najeriya na da kasashen duniya mafi yawan amfani da layukan salula inda alƙaluma suka nuna mutane na amfani da fiye da layuka miliyan 170 cikin layuka biliyan 7 a fadin duniya. Salihu Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Dan haka gwamnati ta tuna ta kwanta ma ta ci a kauye da cikin Benne gari motocin talakawa dan su hawo mutakar in ba kan lafiya je ka kashawo magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani.
Adalla a gaida Salihu Shehu Ashaka da wannan rahoton. Kafin mu je ga shirin lafiya uwar jiki ga wannan
abu ya kawo fargaba ba jibe ba kawai. Muna da ƴan majalisa cikin majalisar nan waɗanda suka hito daga ƙananan hukumomi 105 a jihohi guda 21 waɗanda suke kan border ta Najeriya da suke da dangantaka da Benin, Kamaru, da Chadi, da Niger. Ya kawo ɗarɗar a waɗannan garuruwa da suke kan border domin tasirin da man fetur yake da shi da kuma abubuwan da suka jibinci fetur yake da su akan al'umma ta Najeriya.
Honorable Sada Soli kenan dan majalisar wakilan Najeriya mai wakiltar kananan hukumomin kaita da jibiya a jihar Katsina. Sai a biyo mu a cikin shirin mu na hanci domin jin cikakken hirar. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare da minti 18 wato karfe 6:18 a Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan irin matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko, tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take dauke da ciki ko kuma juna biyu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Suraiya Awal Suleiman take sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu da yau.
Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wayaya aka karkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki.
Makonnin ciki an kasa su kashi uku wato trimesters. Na farko shine sati 12 na farko su ne first trimester wato makon farko kenan. Na tsakiya wato second trimester daga sati 13 zuwa 28 ana ce mishi second trimester. Sannan daga sati 29 zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester.
Wato a sati aka rarraba kenan ba a watanni ba.
A sati ne aka rarraba.
To likita kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki?
ciki. A makannin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan ta ga al'ada ba za ta fara ji ciwon mara ta kasa, sannan za ta ji amai, sannan za ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da ba ta yi ba, ko kuma za ta dinga majin za ta dinga yin aman ma, ko kuma ta samu kasala din mamanta su dinga yi mata ciwo, ko kuma haƙoranta su dinga rawa su dinga ciwo, ko kuma in ta danyi brush kadan haƙoranta dasashinta su dinga jini da sauransu.
Kamar a makonnin tsakiyar nan kuma da makonnin ƙarshe su kuma wasu irin matsaloli ake iya cankaro da su?
Matsalolin makonnin tsakiyar da na ƙarshe dai sun so su haɗu dai, za mu yi bayanin su a tare kenan. Amma kun tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly, wato in aka duba za a iya samu ina irin jarire wanda ko kansu yayi girma ya dau ruwa yayi girma, wato hydrocephalus, ko kuma wanda kwata-kwata ba ma su da kai din, wato anencephaly, ko kuma microcephaly, wato kai karami kaman wanda ake maganar shi na zika virus da yake jawowa din nan. Sannan akwai wasu su kuma wanda hanjin su na fitowa ne baya cikin cikin su, wani dan kyalle ne misali za a ce ya dan tare hanjin nan nasu ya fito, muna ce mishi omphalocele. Wasu za a iya samu su da kaman tsiro a ko bayan wuyan su, ko kuma bayan kashin su da ta baya za a samu wani tsiro, ko kuma in juna biyu ne za a iya samu wanda kansu a hade, ko kuma sun hadu ta kugu idan yan biyu ne za su iya samu, ko ko sun hadu ta kai ko ta kugu ko ta ciki ko ta wani sashe na jiki. Sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwanta zai iya fashewa, kuma nakuda bai riga da ya fara ba, wannan ana ce mishi preterm preservation rupture of membrane a turanci. Sannan za ta iya samun cervical incompetence, shi wannan wato bakin mahaifan yana buduwa ne da kanshi, ba za ta ji ciwo ba, ba za ta ci komai ba, bakin mahaifan da kanshi zai budu har sai ruwa ma ya fashe tukuna, za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta, shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da wani ciwo ko wani abu ba. Sannan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan wata kila ta samu ciwo irin na zafin jiki irin su malaria mai tsanani, ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara, duk wa'innan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki. Preterm labor, wato mata ta shiga nakuda lokacin haihuwa bai yi ba, duk wa'innan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki.
To likita me ke kawo waɗannan matsaloli?
Misali na bakin mahaifa da ke buduwa da kanshi din, yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion, wanda suke zuwa a sa musu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki, misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan karfin da zai rufu din sai da kanshi ya ringa buduwa. Na biyu shine wasu wayanda suke tsayuwa da yawa tsawon lokaci suna da ciki, ko kuma daukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki, ko kuma wayanda irin wayanda suke shan taba, ko kuma amfani da magungunan sa maye, ko kuma irin wayanda suke dauke da cikin yan biyu ko yan uku ko fiye da haka, ko kuma irin wayanda suke da ciwon suga din shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa ya girma, bakin mahaifa kuma sai ya budu da kanshi. Akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawo. Sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly wanda muka ce matsalolin halitta, zai yi macin tana shaye-shaye ko shan taba ko shan giya kafin ta dauki ciki, ko kuma bayan ma ta dauki ciki din. Sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taba jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wayannan jariran.
To idan har hakan ta faru, wani irin taimako ake badawa a asibiti?
Taimakon da ake badawa kamar wanda suke samun baki mahaifan su na buduwa din ba tare da sanin su ba, wasu su muna samun su in muka zo awu muka tura su daukan hoto don a duba lafiyar baby sai a ga cewa bakin mahaifa a bude yake. To irin wayannan idan bai riga da ya budu sosai ba yayi nisa, muna iya daukan su mu shigar da su tiyata mu daura bakin mahaifa, ana ce mishi cervical sacrilege. A asibiti muke yin shi, mu sa mu daura bakin mahaifa ne da zare muke sawa mu daura har sai lokacin da ta kai mako na uku wato baby ya kai fito sai mu cire wannan zaran ta shiga nakuda ta haihu na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu daga mace ta zo ta mana complaint cewa tana da ciwon mara ko kuma fitsarin ta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi duk samu yi gwaji samu bata magunguna ta samu lafiya sannan akwai wasu wanda zasu zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin to ciwon shi san shi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan yake zubi a rike mata asibiti a sa mata ruwa a bata magungunan da zasu sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Nigeria yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki a kasashen waje ana yi likitoci suna iya mace na da ciki yaro na cikin ciki a shigar da ita tiyata a bude mahaifa ta wani dan karamin tsagu a shiga cikin mahaifa a yi wa babin nan aiki a rufe mahaifa a rufe matan ta ci gaba da cikin ta har sai ta lokacin haihuwa kuma ta haihi yaro lafiya lawa amma nan Najeriya babu yin irin wa'annan sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata akwai wanda za a iya yi a gyara din akwai wanda kuma ba za a iya yi ba wanda za a iya yin misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan ba a cikin cikin su yake ba wato kuma wata ɗan karaman kyalle ne misali ta rufe to za a iya maida shi a rufe wannan tiyata ana yin su nan Najeriya
to likita daga ƙarshe shi wace shawara zaki bawa mata musamman ma masu dauke da juna biyu
shawara dai shine mace ta dauki ciki kar ayi irin na cewa a iyayenmu da kakanninmu ai sun yi kuma sun zaura gida kuma sun haihu a daji a gona lafiya lau a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na audun taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba in ta zo asibiti likita ya gani ko ma tayi hoto ya ƙara tabbatar mana to zamu san yanda zamu taimaka wa mace saboda haka awu na da babban muhimmanci sannan mace ta dinga zuwa awu kuma ta samu ta haihuwa a asibiti a samu lafiyar ta da na jariri ko jariranta
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga duka abinda zamu iya dauka kina a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato
Dr. Shreya Awol Suleiman
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ne ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla gaida Hauwa Umar da shirin lafiya uwar jiki. Kafin mu kammala shirin ga zahar ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaba Donald Trump ya so shugaban Ukraine ya tsaya a gaban microphone ya faɗi kalmomi guda uku. Waɗanda suka hada da bincike Biden da Clinton a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka yayin da yake ba da shaida. Yan jam'iyyar Democrat da ke binciken duba yiwuwar tsige Trump sun saki takardar bayanan shaidar da mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent ya bayar a watan da ya gabata. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya zargi Moscow da Washington da saba alkawarin da suka dauka na ganin sun tabbatar da dakarun kurdawa sun janye daga kan iyakar Turkiyya lamarin da yasa yake gargadin zai sake kai harhare a cikin Syria Sarkin Saudiya Salman bin Abdul Aziz Al Saud ya gana da director hukumar kula da leken asirin Amurka Gina Haspel a Riyadh kuma sun tattauna kan batutuwa da dama waɗanda za su amfani kasashen su kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Saudiya suka rawaito Amurka ta sanya takunkumi akan wani babban shugaban masu jihadi wanda kuma ke wa'azi a ƙasar Mali saboda kasancewarsa memba a ƙungiyar Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslim wato JNIM a taƙaice Ƙungiyar da ke da alaka da Al-Qaida a yankin Sahel na Afirka. Gamayyar dakarun neman yanci da sauyi ta FFC a Sudan ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta miƙa tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir ga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC da ke Hague. Gamayyar wacce ke wakiltar ƙungiyoyin fararen hula da na 'yan tawaye ta taka rawa wajen hamɓarar da gwamnatin Al-Bashir a watan Afrilun da ya gabata wani babban jami'in a gamayyar ta FFC yayi kira ga a bangaren shari'a kasar ta Sudan da ya fara daukan matakan da ake bukata da mika Umar ga kotun ta ICC dan ya fuskanci tuhuma aikata laifukan yaki da ake zargin yayi a yankin Darfur na Sudan.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiyar yau, amma kada ku yi sanan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodune da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada shirin mu na hantsi.
VOA Afrique, le monde.